This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Alhamis 18 ga watan Yuli na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Sadar gwamnatin Amurka ta White House ta sanar da cewa shugaba Joe Biden ya kamu da cutar COVID-19. Jam'iyyar Republican ta Amurka ta maido da wasu 'yan jam'iyyar abokan gaban Donald Trump guri daya a babban taron ta na fidda dan takarar shugabancin kasar a Milwaukee. 'Yan Democrat na shirin yin wani taro ta yanar gizo domin kada ƙuri'a a hukumance kan tsaye da shugaba Biden zama dan takarar shugabancin kasa.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa biyo bayan matakin tsige Sanata Muhammad Ali Ndume da Majalisar Dattawan Najeriya ta yi saboda yadda ya cicciki gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu a kwanan nan, masu sharhi na ci gaba da tofa albarkacin bakinsa akan batun.
A gaskiya a tsarin siyasar da ake bi a Najeriya, kuskure ne a ce jam'iyya za ta ba wa majalisa umarni. Jam'iyya aikinta ya fita allaka akan tantance 'yan takara da fito da su da kuma taimakawa wanda aka zaba a yakin neman zaɓe.
Dr. Faruk BB Faruk kenan, ƙwararre a fannin siyasa da diplomasiyar ƙasa da ƙasa, za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji hira da Samuel Inuwa Zalanga, masanin harkokin siyasa ɗan Najeriya mazaunin Amurka, akan babban taron jam'iyyar Republican da ke gudana. Sannan za mu kawo muku shirin domin iyali wanda zai kawo muku ci gaban tattaunawa akan hanyoyin shawo kan matsalar shan miyagun ƙwayoyi musamman a arewacin Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta sanar cikin wata sanarwa cewa shugaba Joe Biden ya kamu da cutar COVID-19 a ranar Laraban nan, jin kadan bayan ya soke gabatar da jawabi a Las Vegas, inda ya shirya zai janyo hankalin Latinos masu kada ƙuri'a. Shugaban mai shekaru 81 a duniya ya kamu da cutar ne kafin taron shi na farko a Las Vegas a ran Laraba, inda ya nuna kananan alamun kamuwa da cutar, cewa jami'ar hulɗa da 'yan jarida ta fadar White House Jean Pierre cikin wata sanarwa. Ta ƙara da cewa shugaban ya kaɓi rigakafin cutar har ma da ƙari, zai kuma koma gidanshi da ke Redwood, Delaware, inda zai kasance a kaɗaice. Jean ta ce fadar White House za ta ci gaba da sanar da halin da shugaban ke ciki a yayin da yake ci gaba da gudanar da ɗaukacin ayyukan ofishinsa inda yake a kaɗaicen. Jam'iyyar Republican ta Amurka ta maido da wasu 'yan jam'iyyar abokan gaba Donald Trump ga haskawa a dare na biyu a babban taron ta na fidda dan takarar shugabancin kasar a Milwaukee. Takin ranar ta biyu na babban taron jam'iyyar ta Republican a hukumance shine sake maido da aminci a Amurka, waɗanda ba sa ga maciji da Donald Trump a baya a yayin taron zaben fidda gunin na bana sun riƙa gabatar da sakonnin haɗin kai ɗaya bayan ɗaya. Tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar ta Republican Vivek Ramaswamy,
if you want to seal the border, vote Trump.
Ya ce, idan kana son kulle kan iyaka, to ka zaɓi Trump. Idan kana son maido da doka da bin oda, kuma ka zaɓi Trump. Baya ga ɗan kasuwa Vivek Ramaswamy, ita ma tsohuwar gwamnatin South Carolina Nikki Haley, tsohuwar 'yar takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar ta Republican, ta ajiye duk wasu bambance-bambancen manufofinta na baya tsakaninta da tsohon shugaban ƙasar, inda ta ce,
I'll start by making one thing perfectly clear. Donald Trump has.
Zan fara da fayyace wani abu guda, shine cewa Donald Trump na da cikakken goyon bayana. Sauran abokan takarar Trump ɗin a babban taron jam'iyyar na bana da na can baya da suka yi jawabi a wurin sun haɗa da Sanatan Texas Ted Cruz, Marco Rubio na Florida, tsohon sakataren hukumar gidaje Ben Carson, da gwamnan Florida don wato Ron DeSantis, inda Ron DeSantis ɗin ya ce,
My fellow Republican, let's send Joe Biden back to his basement and let's.
‘Yan uwana ‘yan Republican, ku zo mu bai da Biden zuwa gida. sannan mu maida Donald Trump zuwa fadar White House. ‘Yan Democrat na shirin yin wani taro ta yanar gizo domin kada ƙuri'a a hukumance kan tsaye da shugaba Biden zama ɗan takararsa na farko a watan Agusta, inda suka yanke shawarar dogewa akan hakan kafin babban taron jam'iyyar da za a yi nan da makonni biyu. Hakan na faruwa ne duk wadda kiraye-kirayen da wasu 'yan jam'iyyar ke yi ga shugaba Biden na ya jaye daga takarar shugabancin ƙasar. Daga cikin na baya-bayan nan shine dan majalisar wakilai Adam Schiff na California, wani babban na hannun daman Nancy Pelosi wanda ke takarar kujerar sanata. A ranar Juma'a, kwamitin dokokin babban taron ƙasa na jam'iyyar zai yi taro domin tattauna batun. A sanar da hakan ne cikin wata wasiƙa da aka aika wa mambobin kwamitin a ranar Laraba. Wasiƙar ta ce ba za a kada ƙuri'ar ta yanar gizo ba kafin ranar 1 ga watan Agusta, to amma jam'iyyar ta sha alwashin kada ƙuri'ar kafin ranar 7 ga watan na Agusta. Za a gudanar da babban taron na Democrat ɗin a ranakun 19 zuwa 22 ga watan Agusta a Chicago. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan Hawwa Sharif za ta dawo da ƙarashin labaran duniya, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Ƙasa da mako guda da Sanata Muhammad Ali Indume ya caccaki yadda gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ke gudanar da al'amuranta. Majalisar dattawa ta bi umarnin jam'iyyar APC ta tsige shi daga mukamin babban mai tsawatarwa tare da maye gurbinsa da Sanata Tahir Mangunu. Amma manazarta da ƙwararru a fannin shari'a na ganin matakin majalisar bai yi daidai ba. Ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta aiko mana akan batun.
Matakin tsige Muhammad Ali Indume daga mukamin mai tsawatarwa ya biyo bayan wata wasiƙa ne da ke ɗauke da sa hannun shugabannin jam'iyyar APC na ƙasa Abdullahi Umar Ganduje da sakataren jam'iyyar Barista Jibola Bashiru.
To express our displeasure, our outrage and our deep disappointment.
A nan shugaban majalisar dattawa Goswin Akpabio ne ke karanta wasiƙar, inda ya ce jam'iyya ba ta ji daɗin bayanan Sanata Ali Indume da ya yi a gidan talabijin na Arise mai zaman kanta ba, ganin cewa yana ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar APC. Akpabio ya ce jam'iyya ta nemi majalisa ta ladabtar da Indume, ta ba Indume dama ya fice daga jam'iyyar APC ya koma kowace jam'iyya. To sai dai Farfesa Ɗahiru Muhammad Sani na tsangayar nazarin aikin lauya a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ya ce majalisa ba ta daidai ba wajen tsige Ali Indume.
Idan aka kalli abin a dokance, sashi na 39 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba kowane ɗan Najeriya dama ta bayyana ra'ayinsa da abin da yake faruwa a gwamnatance, ko kuma ga ra'ayi ma duk abin da ya shafi rayuwarsa. Wanda yake ina kautata san cewa wannan dama ita ce Sanata Ali Indume ya amfani da ita ya waɗancan kalamai, wanda yake kamata idan jam'iyyar APC tana ganin abin da ya bai kyauta mata ba, ko kuma ya ci zarafin gwamnatin gaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, kamata ya ta bashi wacce dama ta faya yarin ya zo ya kare kansa kafin sannan ita ta ɗauki matakin hukuntawa a kanshi. Amma ta kuma koma ta ce sai a cire shi a makamin shi na majalisa, baya hurumin jam'iyya bane. Jam'iyya yayi malafi ko kuma majalisa yayi malafi? Idan majalisa yayi malafi, to dole ne abu dokoki, abin da suke ce rules of the Senate, abu dokokin Senate mai doka ta ce, kuma idan sanata yayi ma majalisa laifi.
Shi kuwa ƙwararre a fannin siyasa da diflomasiyar ƙasa da ƙasa, kuma malami a Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya tsokaci cewa
a gaskiya a tsarin siyasar da ake bi a Najeriya kuskure ne a ce jam'iyya za ta ba wa majalisa ko kuma bangaren zartarwa ko kuma bangaren shari'a umarni. Tabbacin shine cewa ita tsarin da muke bi na shugaba mai cikakken iko, jam'iyya aikinta ya fi ta'allaka akan tantance 'yan takara da fito da su da kuma taimakawa wanda aka zaɓa a yakin neman zaɓe, amma ba ta da hurumi akan ba da umarni a yanda za a tafiyar da gwamnati, sai dai ta ba da shawara. To kama wannan yanzu da ta ce a cire shi, a ni a fahimta ta a gaskiya hudawa su 'yan jam'iyyar ko kuma zan ce mutanen gwamnatin Tinubu suka gajini, saboda a lokacin da suka tasan mawulakanta Sanata Dulningi, wato a wannan lokacin sun gwada kuma sun ga cewa kan manya-manyan sanatocin da ake tunanin suna da mutunci, musamman 'yan arewa a rarrabe yake a saye suke, to ba tsada ba ne da su a sun faɗi ba nauyi, sun yi wannan wulakancin ba abin da ya biyo baya. To yanzu ina ganin duk wani wanda yake zata cewa yana da wata 'yar martaba ko girma a idan gwamnatin nan dan ya fito ko daga arewa ko kuma yana ganin ya daɗe a cikin majalisa za su iya taka shi, kuma sun san suna ganin za su kwana lafiya.
Senator Allen Dume bai zo majalisar ba a lokacin da aka dauki matakin tsige shi. Na yi kokarin samun sa ta wayar hannu amma kokari na ya ci tura. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Madina Dauda, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karashin labaran duniya.
Jami'an lafiya sun ce hare-haren da Isra'ila ta kai ta sama a ranar Laraba ya kashe Falastinawa akalla tara a tsakiyar zirin Gaza. Daya daga cikin harin ta sama ya afka ne akan wani gida a Al-Zawda inda mutane takwas suka rasa ransu. Wani harin kuma ya fada kan sansanin an gudun hijira na Nusayrat inda mutum guda ya rasu. Jami'ai sun ce wani harin ta sama da Isra'ila ta kai akan sansanin kwana guda kafin wannan ya kashe mutane 23. Sojojin Isra'ila sun ce sun kai hari kan wurare 25 a yankin zirin Gaza a cikin kwana guda da ya shige. A halin yanzu kuma wani harin na daban da Isra'ila ta kai a jiya Laraba ya kashe mutane 2 a Rafah, cewar jami'an kiwon lafiya a yankin. Mazauna yankin sun bayyana cewa harin tankokin Isra'ila ya lalata gomman gidaje a arewacin birnin. Dakarun Amurka da ke gaba ta tsakiya sun fara hango abubuwan damuwa da ke bullowa game da kungiyar masu fafutukar kafa kasar Musulunci da alamu ke nuna suna amfani da sabon yanayin zaman lafiyar da aka samu domin gasawa sassan Iraki da Siriya gujiya a hannu. Kungiyar da aka sani da IS ko ISIS ta dauki alhakin kai hare-hare 153 a sassan kasashen biyu tsakanin watan Janairu da Yunin bana, cewar wata sanarwa da dakarun tsakiya na rundunar suka fitar a jiya Laraba. Sanarwar ta yi gargadin cewa kungiyar ta ISIS ta dauki hanyar kusan rubanya adadin hare-haren da ta yi ikirarin kaiwa a shekarar 2023. Karin hare-haren ya nuna ISIS na yunkurin sake tsayawa akan diga-diganta bayan shafa shekaru cikin rauni. Nazari na baya-bayanan da CENTCOM ta gudanar ya ankarar da cewa ayyukan kungiyar ta ISIS sun fara nuna samun wurin zama da karfin gwiwa fara tsara yadda za su kai hare-hare da ya zarce iyakokin Siriya da Iraki.
To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake lekawa bangaren rahotanninmu. Yayin da jam'iyyar Republican ke gudanar da babban taron ta a birnin Milwaukee da ke jihar Wisconsin, masu sharhi kan harkokin siyasa na mai da hankali akan manyan batutuwan da aka tabo a jawaban da aka gabatar a wurin taron, ciki har da na J.D. Vance, wanda Trump ya zaba a matsayin mataimakinsa a takarar shugaban kasa. Na tuntubi mai sharhi kan harkokin siyasa Dr. Samuel Inuwa Zalanga, dan Najeriya mazaunin nan Amurka, akan abubuwan da aka mai da hankali akan su musamman a rana ta uku a taron. Ga abin da ya ce.
Akwai abubuwa da yawa da aka jaddada. Wani abu na farko shine mutane da yawa sun nuna kyawawan halin shi shugaban kasa na da, wato Donald Trump kenan. An nuna zancen haɗin kai da ya kawo, an nuna zancen cewa shi mai arziki ne, ya shiga siyasa ba don neman kuɗi ba ne, amma ya shiga don kawo haɗin kan jama'a ne. Kenan. Wani abin da kuma aka jaddada sosai-sosai shine yancin 'yan kasa su faɗi ra'ayinsu. Wato ɗan ƙasa yana da ƴanci ya faɗi koma menene ra'ayinsa. Wani abu kuma da aka jaddada shine cewa jam'iyyar tarungumi jari hujja, wato zancen kasuwanci kenan. To amma duk da haka, in mutum ya zauna ya duba, shi ma wannan akwai wani ɗan damuwa a ciki. To amma dai sun jaddada wannan.
To ban tari numfashinka ba, Dr. Ka ambaci mutane da yawa, koko in ce waɗanda suka gabatar da jawabai sun bayyana halayen Trump musamman akan haɗin kai. Haɗin kai ta fannin jam'iyyar su, koko haɗin kan ƙasa?
Su yadda suke nufi, yadda suka faɗa, musamman ma kamar shi wanda aka zaɓe shi ya zama mataimakin shugaban ƙasar, sunansa J.D. Vance. Kuma a cikin jawaban da aka yi yau, jawabinsa shi ne zai zama babban jawabi, domin na ɗaya shi kamar matashi ne don shekararsa 39 ne. To amma ni abinda nake kokari in bayyana ma wanda yake sauraro a nan, kuma ba wai ina faɗa haka don saboda wannan jami'iyar Republican ne yasa nake faɗa haka ba, koma da kowace jami'iya ma za a iya wannan magana akan cewa idan ɗan siyasa ya yi magana ba wai kurun duk abin da ya faɗa kurun sai ka yarda da shi ba, dole ne ka je ka yi ƙididdiga ka bincika shin wannan abin gaskiya ne ko kuma wannan ba abin gaskiya ba ne. In ba haka ba sai mutum ya zama kamar wani ɗan yaro ne, duk abin da aka gaya masa kurun sai ya saurara ya ce to shi kenan, domin wannan mutum ya sa kaya mai daraja kuma ya yi magana shi kenan, duk abin da ya faɗa ya kamata in yarda da shi. To amma bai kamata ya zama haka ba, domin kin akwai lokacin da shi J.D. Vance ya tsigale shi shugaban ƙasa na da Donald Trump. To idan za mu gina ƙasa dole ne idan mutum ya yi magana, idan maganan da ya faɗa ya kamata maganan ya zama da akwai sahihiyar gaskiya a ciki. To amma idan za a zauna ko a majalisa ne ko kuma a shugabanci a wani abu mutane su yi magana amma kuma kamar maganan ba su sahihiyar gaskiya, yau mutum ya faɗa haka gobe kurun sai ka ji ya ji ya faɗi wani magana kuma daban, to kaga ƙasa ba za ta ci gaba ba kuma ba za a iya kawo zumunta a ƙasa ba.
So me kake gani ya kawo wannan sauyin? Na ambaci hakan ne ba wai kuma akan siyasar Amurka kaɗai ba, kusan siyasar ƙasashe da yawa abin da ke faruwa kenan.
Wato babban abin da ya kawo wannan shi ne idan mutum yana neman abin da zai biya masa bukata kuma shi ya sa a gaba sosai-sosai, zai manta da zancen adalci, zai manta da zancen sahihiyar gaskiya, domin kurun yana nema ya sami abin da yake nema ne, wato kamar mukami ko wani abu hakan nan. Za ki ga wani koda ya ga abin da ana yi ba daidai ba sai ya yi shiru, domin yana ga idan ya yi magana ya kushe ran mutane zai ɓaci ba wuya sai a ce to kai za mu sallame ka ko kuma ba ma son ka ko wani abin hakan nan. To shi yasa in mutum ya zauna ya duba wannan shi ne babban damuwa da demokradiyya.
To ya kake ganin jawaban da aka gabatar wurin taron musamman a rana ta uku suka sami karbuwa ga wakilan zaɓe ko kuma sauran jama'a ma dai baki ɗaya?
Wato wannan yana da mahimmanci sosai-sosai, sau da yawa idan mutum ya binciki rayuwar nazarin rayuwar in ya yi nazarin rayuwar ɗan adam, idan mutum ya ji wani magana ko zai yarda da maganan ko ba zai yarda da maganan ba, sau da yawa ba wai abin da aka faɗa ba ne kurun zai sa ko mutum zai yarda da shi ko ba zai yarda da shi ba. Amma matsalan rayuwa da mutumin da ya saurari maganan yake ciki yana ɗaya daga cikin abin da zai sa ko mutum ya ji daɗin maganan ko kuma ba zai ji daɗin maganan ba.
To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka tonka hoy ba. Ku jama ha tambaya ni ke da. Ku jama ha tambaya ni ke da.
Zamani ne ya zo mana da wannan mummunan al'ada
tun zarafi da ake wa mata a gidajen aure. Yana cikin abubuwa da yake jawowa mata suke tagayyara suke shiga damuwa.
Zamantakewar aure in babu hakuri babu dauriya babu cijewa babu gani da kau da kai babu ji da kaman baka ji ba akwai matsala.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da haska fitila kan karuwar shan miyagun kwayoyi a tsakanin matan aure da zaurawa a arewacin Najeriya. A yau bakin da muka gayyata sun buga kusa kan masababin wannan matsala da kuma hanyar shawo kanta. Ga jagora tattaunawar Madina Dauda da bakin namu da suka hada da Dr. Zara Yusuf a Damaturu jihar Yobe da Hajiya Aisha Muhammad ya kasai a Kanon Dabo da kuma magidanci Abdullahi Umar Kwarbai a birnin tarayya Abuja.
Zamani ne ya zo mana da wannan mummunan al'ada because yanda malam yake magana malam Abdullahi iyayenmu ma kaka ma kwata-kwata ma ka kasu kusa da wannan
abu. San wani abu kwaya
ba. San wani abu kwaya ba, amma wannan zamanin da muka shigo ni ina mamaki ma waye kikiro cewa an ka sha syrup za ka yi bacci har ka tafi wata nahiya. I begin to imagine ta ina abin ya bullo, kin gane har mutane suka gane magungunan tari.
Ai ana cewa maganin nan doctor sai ki shiga al'amarin. Ai ana cewa magani na kawo saukin ciwo ne. Misali kuma yanzu ya zama na maye.
Eh to ai da ma asalin sinadarin magani da ake hadawa din ya danganta da ciwo kowane ciwo da akwai abin da ake saka mishi sinadarin da zai je aiki a sauki so amma kowane abu too much of everything is bad aka ce akwai adverse effect akwai side effect na kowane irin magani duk dadin magani duk saukin magani akwai wayannan so wayannan inda aka kayyade a shashi din idan aka wuce ai likitan ma za su rubuta in pharmacy akan cewa ai gashi company da suka yi magani za su ce idan aka yi kaza in aka wuce kaza ga ka'idan shi idan aka wuce ka'ida kaza gashi to wannan ilimin sanin cewa ga ka'idan dan an wuce zai kawo kaza sai wasu kuma suka yi amfani da shi ta wani mummunan hanya because sun riga sun fahimta ilimin nan shi yasa suka fahimta akan cewa okay tunda abin haka ne it means kenan idan mutum zai hana kaza idan ya dauke maka hankali an ce ai yana bugar da mutum idan ka sha ya wuce lokaci adadi kaza zai bugar da kai to bugarwan ne kuma shi nake so a wannan lokacin kuma kamar yanda muka yi magana da gaske ne cin zarafi da ake wa mata
a gidajen
aure yana cikin abubuwa da yake jawowa mata suke tagayyara suke shiga damuwa kamar irin su Aisha already mu mata ne waɗanda already za mu ce mun dan samu wani ci gaba a cikin rayuwarmu bayan da mun yi amfani da ilimi ya muna amfani zai wahala a ce mu fada cikin wannan hali amma ya zama to mace ne na farko babu ilimin addini babu ilimin boko babu ilimin zamantakewa ta zo ta fada cikin kwaya to kin ga al'amarin babu kyau kuma yanzu ya zamanto maza sun manta da wannan haƙƙi na kansu na cewa dole ne fa su ba wa mace ilimi kullun namiji ka tambaye shi zai ce mishi ya tafi nema zamantakewa na cikin gida bai zauna ma ya fahimci waye ba su taba zama suka fahimci juna wani irin maza ma za su yi ba an bar mata tarbiyyar ƴaƴan nan suka samu matsala sai ya dauka gaba ɗaya kawai tarbiyyar nata ne ita kadai shi bai san akan cewa yana da hannu wajen tarbiyyar ba sai sun lalace sai ya dora mata laifi a ce ai ke cika su ta bata musu tarbiyya to wannan bakin cikin kunci ta rasa yanda za ta yi da ranta kamar yanda ta faɗa wata
ma ba za ta je wani guri tana neman sauki ba
amma inda za ta mace wai ba za ta iya fitar da magana ta faɗi matsalolin da yake damun ta ba addini bane al'ada ne duk da ni ba malama bace amma na san al'ada ne a ce yau kana da kunci a ranka a ce a hana ka ka gaya wa kowa an san zaka gaya wa Allah wannan abu ne wanda kowane baba wannan kamar kuma shi yana sane duk kowane matsala ya kawo maganin sa akwai mutanen kirki da zaka zauna da su zaka yi mu'amala da su a cikin al'umma wanda za su kawo maka maslaha cikin damuwanka amma sai aka ce a'a an ce fa wannan al'amari kar ma ka faɗa ban kowa to a ce mace ne miji yana cin zarafin ta ko kuwa akwai mata wanda za su su ga miki akan cewa mijin su yana neman su ta baya ko wani abu ne wanda a addinin ma haramun ne amma saboda al'ada ta ce kar su yi magana ba za su iya magana ba because ba su ma san wani irin abu ne ya kamata a ce su faɗa wani abu ne ya kamata kar su faɗa ba an ce su je su yi zaman aure su yi biyayya saboda ba su da ilimin addini ba su da ilimin zamani ba su san ma akan cewa zamantakewa babu kuma an ce kar ki yadda ki faɗa ki ta zama a cikin gida saboda ba a so ki faɗi wani matsala na gidan auren ki saboda an ce al'amarin aure sirru ne tsakanin mata da miji to taya za ta yi da ranta
Alhaji Abdullahi laifi ya dawo kanku mazaje wanda ya kamata ku ne za ku duba kai yanzu ka ce rashin ilimi me kake yi wajen wayar da kawunan ƴaƴanka da jikoki waɗanda already ka riga ka ba da su aure na cewa ya kamata su fahimci wani abu a zamantakewa
murin ba da wani misali wanda ya faru ranar asabar din nan muka daura matiyarmu dan diyar makaucina ne aboki na ne amini na ne abuka daura yan shi abinda muka tattauna da shi muka ce mata to na farko wannan da kike kira judal muka ce to
waya
nace kaga akwai kawayen ta ciki kawayen nan kila makaranta ya hada su bata san tarbiyyar su ba har ta je ta shekara 4 ko 5 da su a makaranta har Allah ya so ta gama to dole akwai kuma mazaje a ciki abokan aiki abokan karatu da sauransu dole akwai su saboda amma yanzu kuma aure ya zo so in ana son a kyautata al'amarin ba tare da an samu matsala ba nan gaba dole mu mutukan hanci misali nake bayarwa
ita yarinya ce kadai kuke wannan
sai misali nace ina baki misali ne ai mutsayi ne aikin cikin tambaye da muke ne shine ba da misali muka dauka cewa lallai ta sai wani sim card din kamar misali wazam ɗaya ne daga cikin matakan da muka dauka akwai matakai da yawa lokaci ba zai ba mu dama ba amma ai ce a fadi ba wazam sai ta bude sabon wazam group dinta amin wazam contact dinta ta san wanda yake haram haramiyanta ta san waɗanda ya cancanta ta sa a ciki kuma ba wai mun ji muke ki sa wani ki dawa ne bane amma mun ga mata cewa sai ta yi tunani ai saboda me saboda mun ba ta tarbiya na ilimi mun ba ta tarbiya karkashin duk wanda ka ba ilimi akwai tarbiya karkashin ilimi saboda haka da zamantakewa da ilimi da koyon sana'a da sauransu duk ilimi ne. Saboda haka mun ga mata wannan da wasu abubuwa da yawa da mun ga mata domin shine shedanin farko da zai iya hada rigima. Har gwani a ga kuma kin san zamantakewan aure in babu hakuri babu dauriya babu cijewa babu gani da kauda kai babu ji da kaman baka ji ba akwai matsala. Da duk abin da kace zaka yi tauna don sai ka ga matarka da kanin ubanta ka dauka cewa saurayinta ne. Eh kware kuwa an ta irin wannan matsalar saboda me babu yadda tsakanin miji da mata ta ganshi da kanwan diyar abokin shi ta yanke hukunci kuma negative way ma ma'ana ba wai ta mishi fatan abin alheri bane abin siya ta kawo nan take kuma dalili ya kawo a wannan abin
to mazan ba a su
irin wato abin da nake nufi anan shine abubuwan sun riga fa sun kai wani
matsayi
yawa dalili abin mun yi saki
to sai shekaru ba eh matan za su sha wasu ma suna da jayan mazan su bi su sha
kware kuwa wasu ma yadda su ake wasu ba su zai su ya bata dama shi ma akan dama haka suka da juna eh kware
a wurin shaye shaye
kuma kin san yanzu cewa akwai duk garuruwan nan biranen nan musamman birane ne inda Allah abin bai kai karkara ba shine kaga cewa wai group na matan aure suna da irin wayannan wurare da suke zuwa suke shaye shaye
a boye
to ba wai mace za ta zo ta fakin din babban motar ta ta shiga wannan shagon ka kuma kaga cewa abin da za ta dauko ba wai sai an gaya maka ba abubuwan da ka ta dauka a cikin shelf na shago din kankanta kai ma ba sai an gaya maka cewa wannan ga irin ta ba shi ta yarinyar da take tsaron shagon ko yarinyar da take a gaban su za a yi ai so ma'anan wato abubuwan ne sun na marigayi Allah ya ji kansa zagin ba ya ce sani bakin zuwa ya ce abin da ya zama chocolate duk abin ya rude a udu an rasa mai tada wani ana ta rudu a cikin wannan ke iya tuna ba kwanan nan da kuma yan shekarun baya muke jin labarin tsohon gwamnan jihar Kano yake ce ya ji ya ga inda ake auna tramol a jihar Kano
auna
ake da mudu kaman tiya da kasan ana sai da tsaba ta ya za a zauna lafiya kuma ki ji matsalar kiji matsalar inda ke jilalacewa kaman tafiya manyan masu kudin da suke sa ake so wannan din amma dillalan musulmai ne yan Najeriya manyan mutane da wanda kin ka shiga masallaci su za su ce a gyara sako bayan ya bata sako mu al'umma
to kudayen kudi ne ko son zuciya ne ko me
jahilci rashin sanin ma danja din yin wannan abin
to madalla duk da yake baki namu suna da sauran bayani tilas mu jabirki kan wannan batu sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin. Muna godiya ga bakin namu ƴan fafatika Dr. Zara Yusuf da Aisha Muhammad Yakasai da kuma Alhaji Abdullahi Umar Kwarbai da suka samu damar shiga shirin sai wakiliyarmu Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawa da kuma Dadi Balawe daidai da sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet viewer Hausa .com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke ashe mu maza ba.
Madalla a gaida Grace Alheri Abdu, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice, fadar gwamnatin Amurka ta sanar cikin wata sanarwa cewa shugaba Joe Biden ya kamu da cutar COVID-19 a ranar Laraba nan, jin kadan bayan ya soke gabatar da jawabi a Las Vegas inda ya shirya zai janyo hankalin Latinos masu kada kuri'a. Shugaban mai shekaru 81 a duniya ya kamu da cutar ne kafin taron shi na farko a Las Vegas a ranar Laraba.
To jama'a masu sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 1:28 na safe. To anan kuma muka kawo karshen shirinmu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai za ku ji maimaicin wannan shirin. A madadin Hawwa Sharif da ta gabatar da shirin ta taya na karanto labaran duniya da kuma Dadi Balawe wanda ya hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Charleston. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.